sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an yi ni lafiya. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Babu Yakubu Makeri yake farin cikin sake kasancewa tare da ku yau Asabar 26 ga watan Yuni na shekarar 2021. To a cikin shirin namu ne za ku ji cewa al'ummar yankin Bingi na karamar hukumar Gungudu a jihar Zamfara sun fusata kan yawan har-har da 'yan bindiga ke kai musu. Kamar kuwa ranar Asabar, Ibrahim Kalmasi Garba zai shigo da shirin amsoshin tambayoyinku. Bayan nan kuma muna dauke da labaran wasanni daga Najeriya, amma kafin nan bari mu fara da shirin labaran duniya tukunna.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Rangaji da sakataren harkokin wajen Amurka ke yi a Turai zai kai shi zuwa kasar Italiya gobe Lahadi, inda zai kwashe kwanaki yana ganawa da manyan kasar kamar Papa Roman Francis da shugabannin kasashe masu karfin tattalin arziki ta G20 da kuma taron ministoci. Bayan gagarumin tarbo da ya samu a Faransa da Jamus, Blinken zai isa birnin Roma daga Paris gobe Lahadi, inda zai gana da takwararsa na kasar Italy da hukumomin abincin Majalisar Dinkin Duniya da kuma jami'an ofishin jakadancin Amurka. Blinken da ministan harkokin wajen Italy Luigi Miao za su jagoranci taron kungiyar kasa-da-kasa mai yaki da ISIS a birnin Roma a ranar Litinin, inda zai gana da Prime Minister Mario Draghi da kuma shugaban kasa Sergio Mattarella domin tattaunawa akan yakin basasan Siriya da kuma batun bukatar aikin jin kai. Yau Asabar, hukumomin Afghanistan sun tabbatar da nau'in coronavirus ta Delta da aka fara gano ta a India, ita ce ta yi sanadiyar sake karuwar kamuwa da kuma mutuwa da cutar a cikin wannan lokacin a kasar da yaki ya daidaita. Ministar kiwon lafiyar jama'a Wahid Majruh ya faɗa wa manema labarai a birnin Kabul cewa a cikin gwaji 19 da aka gudanar a kasar wuni guda da ya wuce, kusan kashi 60 cikin 100 suna dauke da cutar ta Delta, saura kuwa nau'in cutar Birtaniya ce. Coronavirus da ke haddasa cutar COVID-19 ta afkawa kasar Afghanistan ne a farkon shekarar bara, inda mutane 114 suka kamu, kana wasu 4,600 suka mutu da cutar. Kungiyar likitocin sa kai ta MSF ta faɗa a jiya Juma'a cewa an gano gawar jami'an kungiyar guda uku a kusa da motar su a yankin Tigiri da ke Habasha. A wata sanarwa da kungiyar ta fitar ta ce, babu wani abu da zai iya bayyana bakin cikinmu, kaduwanmu da Allah wadanmu akan wannan mummunan halin. Haka kuma babu kalamar da za mu faɗa wa iyalai da 'yan uwan jami'an da za ta kwantar musu da hankali akan wannan rashin, muna miƙa ta'aziyarmu gare su. Kungiyar ta MSF ta faɗi cewa tun daga ranar Alhamis ba su ƙara jin ɗuriyar jami'an ba, sai ranar Juma'a da safe aka ga motar su ba kowa a ciki, daga nan ne kuma aka ga gawarwakin su a ƙasa 'yan mintoci kusa da motar. Mai magana da yawun Majalisar Dinkin Duniya Stefan Dujarric ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa babu kalmar Allah wadai da zai amfani da ita da za ta isa game da hare-haren da ake kaiwa ma'aikatan jin kai. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jaridar New York Times ta faɗa da sanyin safe yau Asabar cewa wani rahoton shekaru uku na injiniya a kan ginin Benin nan mai hawa 13 a jihar Florida da ke kudancin Amurka da wani bangaren sa ya ruguje a ranar Alhamis ya nuno akwai manyan matsaloli na tsatsagewa a cikin ginin. Bugu da ƙari, injiniyan ya gano bangon inda ake ajiyar motoci a ƙarƙashin ginin ya samu tsagewa masu yawa, inji jaridar. Jaridar Times ta ce rahoton ya ci gaba da cewa waɗannan ne suka sa ake shirin fara gyaran ginin na miliyoyin dala nan ba daɗewa ba. Jaridar ta ce da yammacin jiya Juma'a ne jami'an birnin suka fitar da rahoton injiniyar. A ƙarshe, shugaban Amurka Joe Biden ya faɗa cewa 'yan Afghanistan ne za su iya yanke shawara akan makomarsu a lokacin da ya gana ido da ido da shugaban Afghanistan Ashraf Ghani. A jiya Juma'a, shugabannin biyu suka gana a fadar White House yayin da Amurka ke ci gaba da barin kasar da ke kudu maso tsakiyar nahiyar Asiya. Biden ya nanata cewa Amurka ba ta daina taimakawa kasar ba ne. Amurka za ta ci gaba da taimakawa dakarun Afghanistan daga ƙetare, za ta kuma ci gaba da taimakawa ta fannin tattalin arziki da siyasa.
To a gaida Babu Yakub makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Zamfara da ke arewacin Najeriya, al'ummar yankin Bengi da ke cikin karamar hukumar Bungudu sun datse hanyar da ta fito daga Sokoto zuwa Gusau ba shiga ba fita don neman ɗauki bisa harin da 'yan bindiga ke kaiwa ƙauyukansu. Wakilin Sani Sha'ibu Malumfashi ya aiko mana da rahoto kan lamarin.
Yankin Bengi wanda ke makotaka da ƙauyuka da dama a kasar mutanen garin galibin su maza da mata yawancin su dauki da kayayyakin su sun kaurcewa gidajen su sabili da harin ramuwar gayya daga ƴan uwan maharan wadanda jami'an tsaro suka halaka su.
Wallahi kaga wayannan matan da kana ganin su an shiga ƙauyukan su ne nan duk an karkare musu maza shine yanzu ake zanga-zanga an rufe hanyar Sokoto Gusau a gani duba motoci akan hanya duk wannan nan wanda aka yi cirko-cirko.
Na zanta da ɗaya daga cikin Ganau kuma dattijo a yankin Bingi wanda na suturta sunansa sabili da dalilai na tsaro. Shin ko me ke musababin wannan lamari?
Mu wani yaro da ammunition bullet hakan ga ya kai kusan kucin miliyan biyu don cike kirjika ba ko haka bullet ɗin. To da aka kama shi mutanen gari sun yi hukuri su kashe shi sai sun doji sun tashi yaron. Ka san bai yiwuwa a gari sauran kashi sai an yi bincike shi a gano da wadawa a cikin matsalar. Takaice dai yaro ya kwaɗi suna musu mutane. To daga nan wurin da an kashe ammunition ɗin ne a shi ɓarayin su ƴan ta'addar labari ya kama su cikin daji. To sai sun kawo hukuri sun kawo gayyata sun taho da mashin ya kai 100 ko wannan mashin da overload da 2047. Suka taso magalan Bengi haikan suka taso mu kasuwar da tawo suka yi ba hure ba kunne suka tafi da mutane an kai cili kasuwar suka samu kasuwar wuta suka kaji su da guda kazo mutane gari sun kai cili kowa ya bada yaran kanana kowa ya bada mu cikin daji kai cikin mutane gari aka halarta mutum biyan take suka mutu an kazo aka tabe kina dadi tsakanin sojojin nan amma sojojin nan sun yi kokari su dan a hada ka da sojojin da ya sa kai ai dauki ba dadi kware ku sai ki sojojin ba su da yawa sai barayin sojojin da su biyo su sai ku to da aka zo talakan hankali su ya tashi wasu sun katse sun ko gube hijira sun ko bungudu kuma duka ga barayin nan su ba su shiri su yo ba su dawo ta hu a ta kashe mutane mutane sun kai ciri su ko talakawa sun ka tasu sun ko bakin titi. Yanzu duk ana nan bakin hanya wata lamba zuwa Bengin ta Sha'abu kai ka wuce Bungul local ga amma area ce ta Bungul local gamman local gamman duci an kawo ni ta arin da mara local gamman da Bungul
to yanzu a ake ciki
babu hanya ba ka da ikon zuwa Sokoto ba ka da ikon Sokoto ko Gusau tun karshe dan na asuba haka wanzu
to yanzu kun aika a ƙara sanar da sojoji
na dauki waya na buga ma shugaban tsaron jihar Zamfara DID Muhammad Tsabi kuma ya dauka yace mun an faɗa mashi kuma yana ka aiki kan matsalar akwai wani dan majalisa ne kirtan maru ya bugo mishi waya ga mu yace shi kuma mun dauki matakai mai girma gwamna yace shi karanka ne yayi magana da brigade commander na cewa sojojin nan su koma Bengi yace to amma ga shi karanka ne ma ya dauko kafa sai ya zo ga nan bakin inda aka zanga zanga kuma shi karanka ne sai da ya bada gudunmawa ta kuɗi an ka sai burodi da ruwa ana ba jama'a shi commissioner tsaro.
Na yi bakin iya kokari na wajen tuntuɓen kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar Zamfara don samun takibin bayani game da adadin waɗanda suka jikkata da kuma da yadda wannan lamari ya yi har ya zuwa lokacin da nake haɗa wannan rahoto dai bai amsa mana ba. A bisa sabakin da shugaban kwamitin tsaro na jihar Zamfara DIG Mamman Tsafe mai murabus ya sanya mutanen garin suka koma gidajensu. Sani Sha'ibu Malumfashi murya Amurka daga Gusau a Najeriya.
A gaida Sani Sha'ibu da wannan rahoton yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Sauraronmu assalamu alaikum barkanku da saki saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyi. To kamar yadda aka ji a makon jiya tun bayan da kasar Saudiya ta yi shelar dakatar da yan kasashen waje daga zuwa aikin hajjin bana da kuma takaita yawan yan kasar da za a bari su yi saboda kauce mai yaduwar corona. Masu sauraronmu suka sake shiga yin tambayoyi ko fatawoyi irin waɗanda wasu suka yi bara kan ko shin an taɓa hana ayyukan haji a tarihi kuma bisa dalilan me. A makon jiya an ji kashi na farko na ansoshin waɗannan tambayoyin yau za a ji kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansoshin. To idan masu sauraron mu irin su Garba Yusuf Bauchi da mai nasara Huntuwa da Shehu Adamu da dai sauransu da ke son sanin ko a tarihi an taba dakatar da aikin hajin bana da kuma dalilan hakan na tare da mu ga shugaban majalisar malamai Izala Shiyar birnin tarihin Najeriya Abuja kuma sarkin malaman Duguri Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri da kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansoshin ku.
Akwai abubuwan lura kamar haka wadda dai binciken mu ya tabbatar man da cewa akalla an taba soke aikin haji har sau 40 wanda yake da dalilai daban-daban wanda suka kawo dalilin soke aikin haji din. Alal misali a shekara ta 1865 akwai wato ainihin wani kisa wanda yake na kare dangi ko kuma kisan kiyashi da aka gabatar a ainihin wato dutsen nan mai tsarki na Arfa wadda wannan wani sabani ne wanda ya shiga tsakanin wato ainihin daular al-abinnan al-Abbasi da wadanda su ainihin su a Bagadara suke wadda kuma ainihin wato jagoran su shine Isma'il bin Yusuf wadda as-Safaqi wanda ya ainihin kaddamar da wato wannan hari a dutsen Arfa wadda kuma a wannan lokaci ainihin wato an kashe al-Hazai da yawa a wannan fili na Arfa ko kuma a birnin Makka a wancan lokaci. Sannan kuma wannan ya jawo dalilin ainihin wato soke aikin haji da yawa a wannan lokaci na shekara ta 1865 sai kuma wato 900 shekara ta 930 wadda ainihin wato mutanen Karmapin suma wanda yake so kai hari a wannan lokaci na shekara 930 wadda Abu Tahir Al-Janabi wa wanda shine ainihin wato jagoran wannan kungiya ta tawaye wadda asalin su daga ainihin wato kasar ko kuma tsibirin Bahrain suke wanda suka kai hari a ainihin wato birnin Makka wadda kuma a wannan lokaci akalla sun kashe al-Hazai akalla 30,000 sannan kuma yawancin su aka ainihin jefar da gawawakin su ainihin wato rijiyar Zamzam a wannan lokaci wadda su waɗannan masu mummunar aqida wadda suka kai wannan hari wato har ma suka sace ainihin wato dutsen nan na Hajar al-Aswad suka kai shi wannan tsibiri na Bahrain wadda kuma aka dalilin haka sai yasa aka ainihin wato janye aikin haji na tsawon kusan shekara 10 a wannan lokaci sai dai abinda ba za a rasa ba sannan kuma sai wato bayan shekara 10 din ne aka dawo da wato ainihin Hajar al-Aswad a wannan lokaci wadda kuma su wani yanki ne ainihin Isma'ili wato ainihin na aqidar Shi'a kenan wadda su ake zargi a wancan lokaci so kai wancan hari kuma ma basu ma yadda da ainihin aikin hajin ba wadda suka dauka kamar wata bauta ce wacce take ta zamanin jahiliya duk da dai gashi karara a cikin alqur'ani mai girma Allah madaukakin sarki yayi bayani akan aikin haji tun daga ainihin wato shela da akai umurni aiwa bayan Allah don ainihin amsa kiran Allah na aikin haji da kuma sifofin aikin haji din da Allah madaukakin sarki ya bayyana a cikin alqur'ani mai girma to su waɗannan har yanzu a shekara ta 983 su Abbasid da kuma ainihin Fatimi wato su ainihin Fatimiya din nan wato daulolin su saboda ainihin siyasa da kuma ainihin wato rashin jituwa dake tsakanin su sai ya zama a wannan shekara ta 983 wato ainihin shi ma ya sa wato an samu wato cikas a aikin hajin wancan lokaci wadda kuma su wasu yankunan mutane ne wanda suke daga Iraki da kuma Syria da kuma ainihin wato daular nan ta Fatimiya ko kuma jama'an nan na Shi'ar Fatimiya waɗanda suke kasar Misra to dukan su wato a wannan lokaci suna hanyar zuwa Makka a wancan lokaci din sai kuma aka yi ta samun irin waɗannan matsaloli har tsawon shekaru 8 a wancan lokaci wato har zuwa shekara ta 991 daga nan kuma shekara ta 1831 wato a wannan lokaci kuma sai aka yi wata annoba wacce wannan annobar ita ma ta jawo dalili ko kuma sanadiyar ainihin wato dauke ko kuma janye aikin haji a wannan shekara haka nan kuma wato annoba da kuma musibu daban-daban sun yi ta faruwa kamar a shekara ta 1837 zuwa 1858 duka dai wato nau'o'i daban-daban na annoba sun sha faruwa wadda kuma dalilin haka din yasa ba a yi aikin haji ba har zuwa wato ainihin shekara ta 1840 daidai, sannan kuma daga shekara ta 1846 wato cutar kwalara, wato cutar amai da zawo wadda ta barke a yankin kasa mai tsarki wato Makkatul Mukarrama, akalla mutane a alhazai musamman da kuma mazauna kasar mutane wajen 1015 Allah ya karbi rayuwarsu sakamakon wannan musiba ko kuma annoba da ta faru. Saboda haka duk irin waɗannan abubuwa sun sha faruwa kamar wanda ta faru a shekara ta 1850 da kuma ainihin wato dawowa zuwa ta shekara 1865 zuwa 1883. Duk kuma irin waɗannan abubuwa sun yi ta faruwa ne wanda yake ainihin tsakanin waɗannan ƙasashe da ke kewaye da ƙasa mai tsarki da kuma ita kanta birnin Makkatul Mukarrama, da kuma irin musibu da suka yi ta faruwa na ainihin yaƙe-yaƙe da kuma kaɗan daga cikin annoban da muka ambata a baya. Saboda haka kenan wato koda bamu ambaci dalilai da kuma lokuta har guda 40 din ba, to akalla dai tarihi yana nuna mana cewa wato binciken ya tabbatar da an soke aikin haji zuwa wannan adadi da muka yi bayani, sannan kuma ga kaɗan daga cikin dalilan da muka yi bayani. Sa'annan kuma idan muka duba yawancin abubuwan da suke kawo cikas ko kuma suke sa a soke wannan aiki na haji, wanda rukuni ne daga cikin rukunan musulunci guda biyar, to zaka samu wato ta'addanci ne na makiya wanda suke kirkiro abun kuma su jefa shi su kwatanta shi da addini. Sa'annan kuma zaka iske wasu musibun da kuma anobar da suke faruwa, to kusan a wancan lokaci tunda dai musulunci ga tsarin da yayi na cewa idan ana wato annoba ko kuma musiba a garin da ake yi, to waɗanda ke cikin garin ba za su fita ba, kamar kuma yadda waɗanda ba cikin garin suke ba ba a yadda su shigo ba. To waɗannan suna daga cikin manya-manyan dalilai da suka haifar da sauke aikin haji da muka yi bayani. Sannan kuma irin abubuwa da suke faruwa na rashin zaman lafiya, wanda in muka duba koda a ka'idar mata zuwa aikin haji a musulunce, wato bayan mutum ya samu ainihin wato guziri da kuma aminci, wanda shi ma babban ginshiki ne na bada damar zuwa aikin haji din, kaga in babu aminci har yanzu aikin haji bai wajaba ma ga wanda bai samu zuwa ba tun farko. Wato ma'ana in dai babu aminci a hanya tun daga gidansa shi alhaji ko kasarsu har zuwa inda zai je da kuma inda zai raka ta ciki, to in babu wannan amincin, to kaga dole zai hakuri ya dakata sai an samu wannan aminci din. To irin waɗannan rashin aminci da kuma cututtuka kamar da bayani ya gabata suna daga cikin dalilan da yasa wato ainihin aka dauke ko kuma aka janye waɗannan wannan gagarumin ibada na aikin haji kamar yadda bayani ya gabata. Kuma kamar yadda muka sani kullum, aikin haji ibada ce ta samun dama, ta samun lokaci. Da yawa zaka iske a cikin zuriya, zaka iske kaka da kakanni dukkan su mutanen kirki ne, kai hasali ma ɗan aljanna ne su, amma saboda wasu dalilai ba Allah bai ba su damar da za su je su yi aikin haji ba, kuma sun yarda da cewa musuluncin nan aikin haji ɗaya ne daga cikin ginshikansa. Don haka wannan imani da suka yi da ainihin wato abin da musulunci ya faɗa akan aikin haji da kuma rashin daman da ba su samu sun je sun aikin haji ba, to babu shakka bai tawaye musu komai a cikin musuluncin su ko a cikin imanin su ba. Hasali ma sai Allah ya shigar da su aljanna, saboda shi ke bada dama kuma bai ba su ba. Haka nan ga wanda ya samu damar amma irin waɗannan musibu suka dakusar da shi ko suka takaita mishi damar da zai samu ya je ya sauke wannan farali nasa, to shi ma ya kwantar da hankalinsa kada ya damu, domin abu ne wanda yake ba farau ba. Sannan Annabi sallallahu alaihi wasallama, mu al'ummarsa wanda muke da garabasa a cikin rayuwarmu, to akwai abubuwa da yawa wanda na san malamai suna ta karantar da mutane cewa in kai kaza kai kaza, musamman abin da ya shafi istighfari da kuma salati gare shi sallallahu alaihi wasallama a wasu lokuta, to kamar kai aikin haji ne. Irin waɗannan abubuwa dai suna nan da yawa. To amma dai zuwa aikin hajin na zahiri kamar yadda aka saba duk shekara, to wannan shine abin da zai natsar da mutane zukatansu. Muna fata Allah madaukakin sarki ya ba waɗanda ba su samu ikon gabatarwa na sauke farali ba wato damar su je su sauke, waɗanda kuma Allah ya ba su ikon maimaitawa, kuma da wanda yayi da wanda ma ya sake yi da wanda ma zai yi nan gaba, to fatan mu dai shine dacewa da abin da Allah yake so, kuma ya yarda da shi, kuma ya karbi wannan ibada din. Muna fata Allah madaukakin sarki ya karba mana baki daya, kuma babu abin da al'umma suke bukata a yau musamman dangane da abin da ya shafi irin waɗannan musibu da ke dakusar da yin ibada musamman ibada ta wajibi kamar sallah da kuma ainihin aikin haji din sai dai addu'a domin waɗannan musibu ne waɗanda suke tayarwa da duk wani mai imani hankali duk abin da zai hana ka ibada musamman ibada irin ta aikin haji wace za a dakatar da bayin Allah daga zuwa gare ta to babu shakka musibar ta kai musiba babu abin da ya kamata mu sai komawa zuwa ga Allah mu nemi gafarar zunubanmu sa'annan mu ƙara kusantar shi da duk abin da yake so ya yarda da shi ta hanyar karantarwar manzonsa sallallahu alaihi wasallama da waɗannan takaitattun bayanai ina gani su masu tambaya ya kamata su ƙara fahimta muna fata Allah ya karbi ibadunmu ya datar da mu ya kuma sa mu cika da imani wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
to sai a kasance da mu makon gobe da jin an soshin wasu tambayoyin yanzu a madadin Sheikh Ibrahim Muhammad Guri da ya ansa mana tambayoyin da wanda ya hada mana sautin Hailu Haile ni Ibrahim Kalmu sai garba ke muku fatan alheri
To a gaida Ibrahim Garba to wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kafin mu ci gaba da shirin mu shakata da wannan waka
labaran wasanni daga Najeriya
wasanni a takaice
a yau ne aka so mafafata zagayen yan sha shida na gasar kwallon kafa ta kasashen nahiyar turai wato euro inda wasan farko ta matakin kasar Denmark ta yi wa Gerard da Wales bayan da ta lallasa ta da ci hudu da nema Wales wadda ta sami fitowa daga matakin rukuni da zimmar sai baba ta gani a wannan karon ta kuwa soma wasan da karfin gaske musamman a rabin lokacin wasan na farko da ya karkare ba wanda ya zura kwallo to amma kuma Denmark din ta nuna mata ruwa ba su an kwando bane bayan da aka dawo rabin lokacin wasa na biyu wanda a cikin sa ne ta zura duka kwallayen hudu yanzu haka kuma ana can ana fafata wasa ta biyu ta wannan matakin tsakanin kasar Italia da Austria a sauran wasannin zagayen na 16 na gasar Netherlands za ta kara da Jamhuriyar Czech Belgium da Portugal Croatia take cireni da Spain sai Faransa da za ta buga da Switzerland Ingila ta buga da Jamus yayin da Sweden ko za ta fafata da Ukraine Kungiyar kwallon kafar Barcelona ta kasar Spain ta soma matsa lamba wa dan wasan ta Lionel Messi kan ya rattaba hannu a wani sabon kwantaragi kafin ranar 1 ga watan Yuli sa'ad da kwantaragin sa na yanzu zai kare a can baya dai ba wata matsaya da aka cimma to amma kuma a jiya Juma'a kungiyar ta kara kaini bisa na makonnin da suka gabata inda take bukatar ganin ta bada sanarwar kulla sabuwar yarjejeniya da Messi kafin farkon watan mai zuwa sabon kwantaragin na Messi na daga cikin abubuwan da sabon shugaban kungiyar John Laporta ya baiwa fifikon gaske kuma yanzu haka yana tattaunawa kai tsaye da mahaifin dan wasan Jorge Messi wanda shine jami'in sa akwai radadin cewa Messi na muradin komawa ta Kaleda Amurka bayan gasar cin kofin duniya ta 2022 a Qatar to amma kuma kungiyar ta Barcelona na bukatar dawowarsa daga baya akan kowane irin matsayi ya zaba a kungiyar a Ingila kuma kaptan din kasar Harry Kane ya ce ba wata magana da aka yi da Tottenham akan makomarsa a kungiyar a yayin da yanzu haka yake mai da hankali akan gasar cin kofin kasashen nahiyar Turai rahotanni dai sun bayyana cewa kungiyar Manchester City da ta lashe gasar Premier ta bana ta yi tayin dan wasan mai shekaru 27 kan kudi fa miliyan 100 wasu rahotannin kuma sun sha bayyana yadda dan wasan yake da muradin lashe gasani abinda har yanzu bai samu ba a zaman sa a Tottenham haka kuma ko baya ga Manchester City a ruwaito wasu manyan kungiyoyin Ingila da suka hada da Manchester United da Chelsea da suke zawarcin dan wasan Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka Abuja Nigeria
to a gaida Murtala yanzu kuma sai zangon shirin mu na karshe wato labarai a takaice
Rangadi da sakataren harkokin wajen Amurka ke yi a Turai zai kai shi zuwa kasar Italia gobe Lahadi inda zai kwashe kwanaki yana ganawa da manyan kasar kamar Papa Roman Francis da shugabannin kasashe masu karfin tattalin arziki ta G20 da kuma taron ministoci bayan gagarumin tarbo da ya samu a Faransa da Jamus Blinken zai isa birnin Roma daga Paris gobe Lahadi inda zai gana da takwarinsa na kasar Italy da hukumomin abincin Majalisar Dinkin Duniya da kuma jami'an ofishin jakadancin Amurka. Yau asabar hukumomin Afghanistan sun tabbatar da nau'in coronavirus ta Delta da aka fara gano ta a India. Ita ce ta yi sanadiyar sake karuwar kamuwa da kuma mutuwa da cutar a cikin wannan lokacin a kasar da yaki ya daidaita. Ministar kiwon lafiyar jama'a Wahid Majroosh ya faɗa wa manema labarai a birnin Kabul cewa a cikin gwaji 19 da aka gudanar a kasar wuni guda da ya wuce kusan kashi 60 cikin 100 suna dauke da cutar ta Delta saura kuwa nau'in cutar Birtaniya ce a kashi kungiyar likitocin sa kai ta MSF ta faɗa a jiya Juma'a cewa an gano gawar jami'an kungiyar guda uku a kusa da motar su a yankin Tigiri dake Habasha a wajen sanarwa da kungiyar ta fitar ta ce babu wani abu da zai iya bayyana bakin cikin mu kaduwar mu da Allah wadan mu akan wannan mummunan harin haka kuma babu kalamar da zamu fada wa iyalai da ƴan uwan jama'an da za ta kwantar musu da hankali akan wannan rashin muna mika ta'aziyar mu gare su
to masu sauraro da haka ne muka kawo karshen shirin namu baki daya sai kuma an jima da asuba wasu abokanan aikin mu za su kawo muku wani sabon shirin idan Allah ya yarda yanzu a madadin baba ya kuma ke rige ta na gabatarwa sai kuma hail da ya bada umarni amma injiniyan mu ne yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe nake cewa a huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC